sawansa na kirki ko da wahala za ta same shi albarkar kyakkyawan niyyarsa ba an ce wai in kana mumini ko musulmi wani sharri ba zai taso maka ba zai taso ma zai kuma same ka amma Allah zai maka maganin sa domin na taba ganin kissar wato sayyidina Abu Hanifa ta Abu Hanifa shine wata rana ya zo zai je masallaci yayin da yazo zai je masallacin na Abu Hanifa Allah ya kara masa yadda wato sai wata mata ta zo ta same shi wata karuwa dama an shirya da ita cewa ya dame su wato da wa'azi akai akai yana cewa su barka za su yi kaza aka kulla da ita akan cewa ta je ta halakar da shi idan ta halakar da shi to nan ne za a samu lagonsa a kashe bakin sa da Allah ma ya bar gari dan nan Abu Hanifa ya toza yi masallaci sai ga wannan matar ta to ta durkusa ta ce masa Allah ya taimake ka Allah ya kara addinin musulunci haske yace amin muna so ka taimake mu a gidanmu ga husuma ta murde a gidanmu za a yi kisan kai mu mata mun yi mu raba mun rasa ba yanda za mu raba wannan fada sai na ba ni fa ya duba lallai tunda shi namiji ne ta roke shi a mukamin sa na limamin wato jama'a al'umma annabi guda a ce za a kashe al'umma annabi bai ya raba ba yanda bai kyauta ba sai ki muje ta ce to mallan yayin nan suna shiga tace shiga can cikin gida ne sai ta dawo ta rufe waɗannan kofofin duk ta kulle su gaba daya sai da aka je tsakiyar gidan sai tace to dama ba wani fusuman da ake yi ni ce kullun za ka masallaci nake sha'awar ka saboda haka yanzu a cikin abu bi ka zafi daya imma dai ka biya mun bukata ta ni zina da kai imma kuma in maka kururuwa a tare akan kan ce ka zo kai mun fadi sai ka zafi daya yace na'am yace ni kan ba zan yi zina da ke ba sai dai ki kuruwa matar kuwa ba ta fasa ba sai ta kuruwa mallan gida ya cika ta bude kofa aka samu imamun Shafi'i imamun Hanafi gashi a cikin gida tace ya zo mun ne ya ce lallai sai mun yi zina da shi ni ko na ce ba zan yi da ba yace ko dole sai yayi Allah sarki imamun duniya gaba daya a zamanin shine halifan wanda ake koyi da addinin sa gashi a tsaye to ya zai ce in yayi musu ma ba za a yi tabbatun da me ya kashi wannan gidan to yayin nan aka ce to yanzu abinda za a yi sai a tafi da shi wajen mai hukunci alkali aka tafi da wannan mata wato da wannan limami shi Abu Hanifa ashe ita wannan mata tana da mijinta dama yayin nan sai mijin ya zo yace ashe kai ne kake neman mata ta dama yace a wannan magana kuma yanzu ba taka bace tunda mun zo wajen mai hukunci yayin na alkali aka ja ka durkusar da Abu Hanifa da aka durkusar da shi a gurin da imamu Hanafi aka durkusar da shi gaba alkali ga matar suka lissafa fada shi ma yace to shi bai yi ba aka ce a ai wannan mata menene kai ki gidanta ba gidanka bane ba wani shi ba ka shiga gidan ne kai ka mallam ba ya da hanzari shikenan sai alkali yace to yanzu za mu tafi daga majalisa a je a kulle su sai aka je aka kulle imamu Hanafi da shi da wannan mata aka kulle su a gurin horo wato gadiran din nan da aka kulle su suna nan a kulle mallam can wani zamani wannan mace sai ta nadama zuciyarta sai ta baci tace Allah wadan shaytan da zuciya da kuma makiya Allah sun muta an gizo mai kan turuwa tace yanzu wannan bawan Allah wanda yake duk duniyar nan ana neman albarkarsa aka sa ni na kulla masa wannan sharri yanzu in aka je aka yi masa bulala wane ne ran tashin alkiyama zai ture min hakkin wannan bawan Allah sai ta fashe da kuka yayin da ta kukan nan sai imamu Hanafi ya ce mata a baiwar Allah me ya same ki tana kuka har yayin da ta nutsu tukun yace ta gaya masa abin da ya same ta yayin nan sai ta yi masa bayanin abin da aka yi da wani su ne dalilin suka ce maka wannan abu yace to kin tabbata haka ne tace na tabbatar yace to sai Allah ya shirye wannan abu da kika yi min na yafi mu Allah ne ya dora mu amma yanzu abin da nake so da ke ki je ki ga wannan mai tsaron gidan tsararru din nan ki ce masa kin yi mantuwa a gidan ki amma yayi miki izini za ki je ki dauko wani abu a gida ki dawo idan ya yarda da wannan kalma to ki ce masa kina dawowa yanzu to ki wuce can gida na wajen matata idan kin je ki tube waɗannan kaya naki gaba ɗayan su zannuwan ki ki ba matata ta daura ta zo nan gidan ki kwatanto mata in ta zo ta ce ga ni na dawo kawai shige ta zo waje na ina da magana da ita. Yayin nan sai matar ta ba wannan mai tsaro shawara haka, cewa ta yi mantuwa a gida za ta je ta dauko. Yace to maza ki dawo. Ka gani, saboda kyakkyawan niyyar wannan Imam Hanifa bai niyyar bai san ma da maganan ba shi ta saban. Sai matar nan ta wuce ta tafi ta je gidan matar Imam Hanifa, tace mijinki yana can a tsare a gidan furtsin gidan furtsin gidan yayi. Amma maza ya ce yana neman ki a can. Amma ya ce ki daura zannuwa naki ji. Sai ta kwanta zannuwan ta ba ta daura. Tace me kai shi, tace ya ce dai ki ji. Shikenan matar amma ya ce in kin je ki ce da mai tsaron gani na dawo abinda zaki ce kenan. Tace to ta kama hanya ta je gidan. Da ta tafi ta same shi a tsaye, kutuban irin na wancan matan ne. Sai ma Salama ya amsa tace gani na dawo, yace to ce. Sai ta wuce da shigarta tana tambaya tana ina ne ɗakin da wane yake, ina ne ana nuna mata. Sai ga ta gurin mijinta gashi a tsare. Ta je ta gaishe shi. Sai kuka sai kuka yace ki bar kuka. Wannan abu muƙaddari ne, annabawa bala'i ya same su. Ba wata mai daraja da zai gama darajarsa ba tare da bala'i ba. Gwargwadon darajar mutum gwargwadon bala'in da Allah zai rika tsora masa kuma. Saboda haka ki haƙuri, ni ma na haƙura. Yace amma abin da isa na kira ki. Ba za ki koma gida ba nan za mu kwana da ke. Amma da ke za mu tafi gaba alƙali. Uban an kira mu. Ka ji masu ilimi da kuma hikima. Yayin nan sai kwana gari ya waye, alƙali ya je majalisa ya zauna. Aka so maganar masu ƙara, a kira wannan, a yanke hukunci a kira wannan. Sai aka ce ina mai rigiman nan Imam Hanifa da matan nan. A je a zo da su. Sai aka zo aka tafi da Imam Hanifa da shi da wannan mata tafa. Suka je suka durƙusa gaba alƙali. Yayin da suka durƙusa sai ce to yanzu abin da yasa na kirawo ka ba wani abu da zan gaya maka illa in gaya maka cewa abin nan da kai baka kyauta ba menene hukuncin sa. Ya halatta ga wanda yake musulmi ne, mumini ne, masani ne, ya kadaita da matar da ba ta sa ba balle ide gidanta. Wannan shari'a musulunci ta yarda ko da a gidanka ne. Ya tambayi Abu Imamu Hanifa ka. Yayin nan Imamu Hanifa ya ce bai halatta ba. Yace to ni inji Imam Hanifa, yace matar wa na kadaita, yace da wannan mata da kaje gidanta, yace wace mace ce, yace wannan, yace wannan ai matata ce, yanzu in kadaita da wannan bai halatta ba guna. Yace wani irin mata ka, matar kan ce za ta kawo ka nan, yace matata ce. Yace to aje a kirawa ni inji Imam Hanifa nan, wato surikin sa uban wannan matar. Aka je aka kirawo shi, sai yace ita alƙali tambaye shi wannan mata ya santa. Duk maganar da ake ita matar tana lulluɓa kanta. Yayin nan sai matar ta bude kanta. Sai wannan mutum da aka kira sai ce wannan ai yata ce. Ni ne na aura Imam Hanifa ita ku na ai aure ta yata ce. Matar sa ce yace ah to aka ce da jiya ta kawo ƙara cewa ai wannan faɗi mata a gidanta. Tace ah ni ban faɗa haka ba. Ka ji gari ne aka yi ta rigima aka rasa yadda za a yi. To dole dai alƙali ya sallame ya ce ku je magana ta mutu. To mutum da matarsa me za a yi masa? Da birki ya ce ya saki ga shaidu sun je da ga kuma da ita suka zo. To kaga albarka ki ta niyyar ta ja masa wannan. Saboda shi bai taba niyyar aikata mummunan abu ba. Allah ya kiyaye mu. Allah ya gyara mana niyyar mu. Shine Allah ya ce ya san ma tu siruna ma tu duluna. Abinda muke bayyanawa da wanda yake koyi Allah ya sani da shi kuma yake aiki. Ba da mutum abinda zai faɗa da baka ba, a'a abinda za ka faɗa da baka za dai a rubuta, amma wanda Allah ya fita kula da shi wato zuciya. Mun zuciya nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace shin Ubangiji a ina ne kake zama ni? Mun Ubangiji sama te ma kadan, kasa te ma kadan, tsakanin sama da kasa ba inda zai dauke ka. Yace ai yace ya Muhammadu ai gurin zama na zuciyar mumini a nan nake. Har abada mumini ina nan a cikin zuciyar san da dai tana zai same ni. Waka da yake wanda duk bala'i ya same shi ce Allah. Wanda duk alheri ya same shi ce Allah. To wannan shine Allah na zuciyar su din kenan. Allah shirye mu. Kome kace
Allah ya ji kun na bawon labina ga horo min gabu ba da wihi wa la ma bulani.